gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin Laraban nan 1 ga watan Yuni, assalamu alaikum, da fatan dukanku kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. Masu jin mu a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger na iya bin mu yanzu haka kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
Idan Allah ya kai mu gobe Alhamis, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara yankin Ogoni a jihar Rivers, can a yankin Niger Delta. Kuma kamar yadda aka sani, a daidai wannan lokaci ne ƴan tawayen Niger Delta Avengers ke zafafa kai hare-haren kan cibiyoyin albarkatun mai da ke yankin su. Za mu duba hikimar kai wannan ziyara, ma'anarta da alfaninta a wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
Ina mahimmancin wannan ziyara ga ƙarfafa tsaro da tattalin arzikin Najeriya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa? Don tattaunawa a kai, muna tare da ƙaramin ministan muhallin Najeriya Ibrahim Usman Jibril Wamba Nasarawa. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma labarin ɗan iya wanda shi ma a kan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai yankin Niger Delta ne. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu. Har wa yau muna tare da Usman Kabara a wannan zauri.
A shafinmu na VOA Hausa a Facebook, mun rubuta cewa ‘yan tsagerar Niger Delta Avengers na barazanar aikata wani mummunan hari, gashi kuma shugaba Buhari na shirin kai ziyara yankin Ogoni a jihar Rivers. Sai muka yi muku tambaya cewa, a naku ganin meye ma'anar wannan ziyara? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Yau da gobe. Turancin unguluwa sarkin hawa kadai ke gane shi, don haka ni ina kira ga shugaba Buhari da kada ya ce a wannan ziyarar da zai kai Ogoni ya yi amfani da ita akan lallabar tsagerin Niger Delta akan su ajiye makamansu, domin kuwa idan ya yi haka zai bude musu kohar da za ta sa su bujiro masa da bukatunsu na banza da wohi, da zarar kuma bai biya musu ba su kara sabar makamansu. Kuma tunda sun nuna yaren bindiga suke gane, wato a yara musu da bindigar. Sako daga Mutawakkil Gambadoko.
Yau da gobe, ai wannan tambayar ba ta buƙatar amsa, kowa ya san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. Ziyarar da Baba Buhari zai kai yankin Ogoni ba komai bane illa magance matsalar tsaron da ta'addabi yankin Niger Delta. Kuma ina miƙa dubin dubatar gaisuwa zuwa ga Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage. Sako daga makinta Alhaji Goni Difa.
To makinta Alhaji Gwani a madadin Jamila Kabiru Fage, ni Halima Jumrau, mun amsa maka kai ma amsawa dubun dubata. Yau da gobe, ma'anar wannan ziyarar da shugaba Buhari zai kai yankin Ogoni ba komai bane illa adalci da cika alkawarin da shugaba Buhari ya dauka na cewa in har ya ci zabe zai gyara musu muhallinsu da man fetur ya gurbata, wanda gurbacewar muhallin ya hana al'ummar yankin noma da samun tsaftataccen ruwan sha. Kuma insha Allah za mu ci gaba da yi ma shugaba Buhari addu'ar Allah ya kai shi lahiya ya kawo shi lahiya. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina.
Watakila yana son zama da su ne ko kuma shugabanninsu. Amma idan ba su buƙatan a zauna a teburin tattaunawa, to mafi kyau shine a yi musu abin da aka yi da 'yan Boko Haram, wato a mayar da Defense Headquarters a yankin su, a murƙushe su, dama ba su da yawa. Allah ya kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya. Amin. Sako daga Prince Uba Yusuf Gitata.
Wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ke kokarin kaiwa yankin Niger Delta mai arzikin mai ba wani sabon abu bane. Duk da tunanin da wasu ke yi na ganin ziyarar na da alaka da hare-haren da tsagerin na Niger Delta ke yi. Amma idan za mu iya tunawa, da hawan shekarar mulki shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin aikin share da gwale mai a yankin Ogoni. Kuma wannan ziyara da shugaban na Najeriya ke da niyyar kaiwa zai je ni don ya kaddamar da wannan aikin. Sako daga Mai Unique.
A sauran yankunan Najeriya nawa ake ba su ne? Kuma me suka ce? Ballantana su da ake ba kuɗi a duk ƙarshen wata, don su raina hankalin 'yan arewa. Sako daga Isa Moses, Niger.
VOA 'yan lelan gwamnati, ban taɓa tsammani za ku juya ku zama haka ba. Ya je a kashe shi ku samu abin rahoto. Sako daga Maika Estefanos to Jamila Kinji. Masu iya magana dai suka ce ra'ayi riga.
Gaskiya.
Yawwa, mu dai ba fatan mu kenan ba, saboda mu wannan shirin kwata-kwatan shiri ne na alheri ba na neman sharri ba.
Kuma abin fadakarwa ne.
Yawwa.
Kawai dai a san me yake faruwa.
Eh, amma dai ra'ayinka ne Maika, gashi nan mun karanta.
Haba yau da gobe. Ai ta yaro kyau take ba ta karko. Ni a gani na laifin shugabannin yankin ne. Domin ai'ayensu ne da kanne, kamata yayi gwamnati ta tuhumi manyansu saboda suna iya hana matasan aikata ta'addanci, amma don wata bukata tasu sun zura musu ido sai yadda suka ga dama suke yi. Sako daga bawa Abdullahi Maska.
Yau da gobe ni dai ra'ayina kawai ya je tunda gidansa ne. Mutum ko ya rikici da uwar gida ta matsa masa lamba ita da ƴaƴanta, ba zai hana shi zuwa gidan ba. Domin ya gano menene matsalar su, sai dai ya kamata a ba a hankali kuma a ba da kulawa. Sako daga Almiskin Zauro.
Yau da gobe ikon Allah, shugaba Buhari zai je gabatar da ayyukan tsaftace yankin ne. Sannan idan Avengers suka aikata wani ba daidai ba, kenan suna cikin kazantar da baba Buhari zai share a yankin. Sako daga Mubarak Ahmad a Cilafiya.
Ziyarar tana da fa'idoji da yawa. Mai yiwuwa shugaba Muhammadu Buhari zai tattauna da su ko sasantawa da su. Sako daga Ibrahim M. Muhammad Riba.
Yau da gobe, ma'anar wannan ziyara a mahangata ita ce dattawan yankin ba sa tare da waɗannan tsagerun. Shi yasa shugaban ƙasa zai baiwa tsagerun zaɓi, ko dai su yarda a yi sulhu ko kuma a yaƙe su. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
Ai, ziyarar nan tana nihin abu biyu ne. Na farko cewa yana tare da su kuma ya san wahalhalun da suke huskanta. Na biyu kuma zai je ne domin ya nuna ma 'yan tsageren Niger Delta Avengers cewa baya tsoron su kuma zai iya daukan duk wani mataki a kansu. Sako daga Alhassan Tanko.
To kafin mu fara tattaunawa da karamin ministan muhalli a Najeriya, wato Ibrahim Usman Jibrin Wamban Nasarawa, ga Isa Lawal na Ikara da labarin dan iya, ku biyo mu mu sha labarin.
Da gani na yau dan iya ce na Ikara wai anya ko ƴan uwana matasa na tunani, ko da yake dai kai hakuri dan na san zaka ce na tare ka da tambaya a maimakon ina yi ne. Batun matasan yankin Niger Delta nan ne kawai yake damu na tintintintini. Wai da jin an ce shugaban ƙasa Buhari zai je yankin nan na Ogoni dan tsaftace wannan yanki dake da matukar amfani, sai kawai kungiyar matasan da ake kira Niger Delta Avengers tace za ta kai wasu harare masu muni. Ma sun ce wai a wannan karan sun yi ittifaki sai sun zub da jini. Wannan ne yasa nake ganin wajibi fa shugaba Buhari ya dauki mataki mai tsanani, saboda wannan kasa ta sha karfin wasu su ce za su raba ta rukuni rukuni. Kaga ko dole gwamnati da sauran al'umma sai sun bi a sanni da waɗannan tsagerun zamani. Nace amma dan iya baka ganin irin waɗannan harare da ta'annati kan taso ne saboda rashin aikin yi, don ka san fa ƙarfi da ganganci suna ga saurayi. Shi sa idan zaman kashe wando yayi wa matasa yawa, su ake aune da su cikin barayi. Alhalin kuwa sakacin gwamnatoci da masu hannu da shuni ne ke sa matasan su yi ta wahala kamar bayi. Dan iya ce dakata na Ikarka in jefa ka jerin mutanen da ba su kallon yanayin kasan nan su yi juyayi. In banda haka, ta yaya matasa za su dinga ta'annatin mai da dukiyar kasa gawayi? Suna kuma hallaka bil adama idan abin ya zo da tsautsayi. Sannan ka ce irin waɗannan matasa ne wai gwamnati ta ji tausayi? Ce nake gwamnatin ta ce su zo a tattauna don jin me suke da kwadayi, amma suka yi brus da ita kawai saboda jikinsu na kaikayi. Nace eh, to kuma fadan iya ka bude wani shafi, don koda a ce matasan yankin Niger Delta nan na da korafi, kamata yi su buruwan sanyi maimakon zafi. Don kuwa a gaskiya wannan mataki nasu na nuna kamar su sun kawo karfi. Gwamnati kuwa ta fi gaban irin wannan cin zarafi, amma duk da haka ni na fi so gwamnati ta bi kwafi don gane suwa da waye ne tsantsake da laifi kuma tunda shugaba Buhari zashi yankin dan tsaftace duk wani rafi ko kududdufi to kamata yayi ayi kokarin ganin an hada kai a kawo karshen waɗannan hararen barnata dukiya ta hanyar yin tunani mai zurfi saboda naji an ce gangar mai 1800 ake tafka asara kowace rana saboda mugun nufi dan iya ce to tunda dai an ce gobe Alhamis shugaba Buhari zai je Ogonu don katsa dukkanin wata kazanta to yana da kyau ya nemi manyan yankin na Niger Delta don su zanta don ko yanzu fa ya zama wajibi gwamnati ta gaggauta nemo mafita su kuma matasan yankin Niger Delta fa kada su manta cewa sabuwar gwamnati ce ta Buhari wadda ba ta lamuntar wauta musamman ganin har yanzu tattalin arzikin kasar yana tatangal-tangal ko in ce tatata wasu tsiraru kuma na gefe suna ta hankoran ganin sun wadata alhalin har-haren nan da suke takaiwa kasar tamu da su kansu suke cuta saboda haka idan har shugaban kasa Muhammadu Buhari na san Nigerian ta baiwa sauran tsararata to wajibi ya dauki matakin gaggawa koda ko za ta kai ga amfafata
Wannan ziyara da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai yankin Ogoni a jihar Rivers a yankin Niger Delta gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam Hajji Halima.
Ina wuni?
Lafiya kalau.
Lafiya lauya ayyuka.
Alhamdulillah.
To muna godiya sosai da ka samu dama ga dimbin ayyuka a gaban ka amma ka ba mu wannan lokaci mu tattauna mun gode sosai.
To kuma muna godiya din wayar da kan jama'a da ake yi.
To mun gode mu ma. Yawa to tambayar mu ta farko ranka dade akwai cece kuce da ake yi. Wannan ita ce ziyarar shugaba Muhammadu Buhari ta farko wannan yanki ko kuma ya taba zuwa?
Shugaba Muhammadu Buhari ya taba zuwa wannan yanki shekaru 32 da suka wuce. Inda ya zo ya bude wani babban wurin kiwon kifi. Kuma bayan yayi wannan aiki yana shugaban soja shekaru 32 da suka wuce yau gashi ana cewa gobe in Allah da zai saki dawowa ya ga wannan wurin da ya bude wannan kifin nan gurfacin mai ya lalata shi saboda haka ba na farko ba kenan na biyu a wancan shekara ya tafi yankin Cross River wanda shi ma duka a cikin Niger Delta ne South South kamar da ake faɗa kudancin Nigeria saboda haka in kika duba za ki ga ba wannan ne na farko ba amma wannan ziyara zai zama mai muhimmanci ainihin
yawa dama tambaya ta gaba ina makasudin wannan ziyara kuma me ya bambanta ta ko me zai bambanta ta da wadancan ziyarce-ziyarce na farko da ya kai
bambanci na farko shine ya zo ne don ya cika alƙawarin da ya dauka a 2015 watan Janairu da ya zo campaign a matsayin dan takara ya musu alƙawarin cewa in Allah ya sa an zabe shi to ba shakka zai cika wannan alƙawari na in share musu dattin nan da gurfacewa mai ya kawo musu kuma Allah ya sa an zabe shi din sai gashi cikin shekara guda da wannan alƙawari da ya hau mulki gashi ya zo zai cika wannan alƙawari alƙawari ta ne kuma dattin da kaman shi dama yin alƙawari cikawa yake to shi ya sa yanzu muhimmancin wannan ziyara shine don ya cike wannan alƙawari da ya dauka wa jama'a
Yawa idan muka duba zamu ga maganar tsaftace muhallin wannan yanki ba yau aka fara ba an dade an samu shugabanni da dama a Najeriya kowanne ya alƙawarin za a tsaftace muhalli anan za a share da gwalan masana'antun mai a yankin amma sai yanzu kamar sai yanzu ga Buhari da kanshi ya tashi ya je wannan yanki akan wannan magana ta tsaftace muhallin
to haka din ne batun wannan aiki ba yau aka fara ba ba su sani cewa an fara tonon mai a wannan yanki na Ogoni yau shekaru 58 kenan da suka da aka fara wannan aiki kuma an fara samun matsalan gurbacewar mai din nan da shekaru 30 da suka wuce. Kungiyar mutane Ogoni sun dauki hidima na yaya ta kururuwar su akan cewa ga fa abin da ke faruwa a muhallin su. Da ƙarshe a 1993 sai da ya kai ga rijiyoyin mai 12 da ke wannan yanki an rufe su gaba ɗaya, kuma har yanzu ba a buɗa su ba saboda albarkan da ke cikin wannan rijiyoyin mai har yanzu ba a wanda ke taɓa su. To saboda wannan jidali da jama'a suka shiga ya zama tilas shugaba ya yi wani abu a kai, tun da kuma shugaba ne mai adalci da bakinsa ya yi musu alkawari, to ya zama wajibi ya zo don ya kawar da wannan kuta jama'a suke ciki. An daɗe ana yin wannan al'amari amma kullum ba a cika alkawari ɗin. Amma shugaba Obasanjo shi ya kafa wannan kwamiti wadda suka majalisar ɗinkin duniya ne da ke kula da muhalli da ke zama a Nairobi ta Kenya. Ita ce ta yi wannan aikin bincike ta rubuta rahoto ta bada rahotonta a 2011. To tun wannan lokacin gwamnatin da suka shuɗe tun daga 2011 wurin shekaru 5 kenan yanzu ba a samu an ci gaba ba. Sai ga shi yanzu ya dace in an yi alkawari a cika jama'a, don wannan kadai shi zai sa jama'a su san cewa an musu adalci, an damu da su, kuma ana son a ɗauki ɗawainiyar kulawa da lafiyarsu.
A ƙasashe da suka ci gaba kamar a nan da kwanakin baya da akwai lokacin da kamfanin BP suka samu irin shigen wannan abu, amma su ne suka ɗauki ɗawainiyar wannan gyaran. Me yasa a Najeriya dole sai dai gwamnati ta yi ba kamfanonin da suke aiki a nan wajejen ba?
To ba dole ne gwamnati ta yi kamar yadda ake cewa ba. Wato akwai wani abu da ake yi a doka ta ƙasa da ƙasa wanda a turanci yakan cewa polluter pay, wato duk wanda ya barna zai zama hakki a kansa ya biya kuɗin diya na gyara wannan muhalli da ya lalata. To mu a wannan karo tun da mun san kamfanin da ta aiki a wannan shiya kuma ta kawo gurɓacewar mai su ne za su ne wannan, kuma mutum da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayar a 2019 sun ba ta shawaran cewa kamfanin nan za ta aje kuɗi dala biliyon guda wanda su ne za a fara amfani da su wurin gyara wannan aikin. Saboda haka ya zama wajibi wannan kamfani tana jira ne gwamnati ta kafa musu hukuma wadda za ta kula da wayannan kuɗaɗe da aka ware. Kuma yanzu muna jiran shugaba in gobe ya zo ya kaddamar da wannan, muna kyautata zaton za a ba da sunayen mutanen da za su yi wannan aiki wanda za su zama masu rufin amana ne wanda ba za su baiwa shugaba kunya ba wanda kuma ba za su ba 'yan ƙasa kunya ba. Bayan haka akwai matsaloli da waɗansu daga cikin mutane wannan yanki su ma suke fama da shi wurin fashe-fashen wannan al'amari. To tun da an ce duk wanda ya barna shi zai biya, kaga kamfani in tana da matsala dole a kama ta tabbiya wannan diya. Amma in mutane ne matasa ko waɗansu dai wanda duk raƙin kansu kai wannan abu, kaga zai zama ba kamfani ne zai zama hakki ne na gwamnati, domin gwamnati ba za ta bar jama'an ta cikin da su. Gwamnati za ta iya ɗaukan wannan ɗawainiya amma kuma ana ɗaukan mataki a tabbatar da cewa irin wayannan abubuwa da ke faruwa da an daƙile su kuma an hana mutane cigaba da wannan aiki wanda ba daidai ba ne.
To za ka ga cewa yawanci shugabannin Najeriya sun shahara sosai wajen yin abin da Bahaushe yake cewa gafara sa, amma ka ga 'yan Najeriya ba su ga ƙaho ba. Wani tabbaci 'yan Najeriya suke da shi cewa wannan da za a yi zai haifar da ɗa mai ido ba tare da irin wannan baki kawai a yi ta magana ba?
Wannan ɗin da za a haifa ba ma ido ɗaya ba, ita tantuna guda biyu ne da shi kuma masu gani sosai. Ba ma zaton yadda kowa ya san shugaba Buhari da cika alkawari zai canza a dare ta, ka tuna ko shekarunsa wurin 70 ne da dore. Abin da bai yi da ba na rashin aminci da adalci, yanzu kam a wannan shekaru nasa babu wani abin da yake nema illa ya tsaya a kan gaskiya da aka san shi da ita, kuma dama a kan shi ne aka zaɓe shi. A kan wannan irin aƙidoji ne na tsaye da gaskiya na ba sani ba sabo, duk wanda ya ba daidai ba a gwada masa kuma a tabbatar da cewa an kan suka dace ba tare da an cuci jama'a ba. To mu muna ganin ba mu da wani taba ba, kuma jama'a ƙasa ma da suka san shi sosai sun san cewa zai cika. Yanzu misali a wurin da zamu yi wannan abu, a wurin nake yanzu nake magana a bayan birnin Patakot, in ka zo za ka ga hotunan sa da yazo wannan kauyen shekaru 32 da suka wuce, da rigar sa na soja da jama'a da suka tare da yazo ya kafa ginshikin abun alheri a nan. Mutanen wurin da kansu ne su suka ba da wannan hotuna, aka buga su aka jera su ko ta ina don jama'a su sani. Saboda haka an amince da shi, an san mai gaskiya ne kuma zai adalci, ko mun tabbatar da cewa wannan tafiya da za a yi haifuwa da za a yi fita mai ido kuma gani sosai ba hararar garke ba.
Yawa to ran kai dade wannan shugaba Muhammadu Buhari zai kai wannan ziyara a daidai lokacin da 'yan tsageren Niger Delta Avengers suke ƙara zahawa kai hare-harensu. Ko a bangaren ku ya kuka fahimci wannan al'amari na waɗannan 'yan tsagera?
To tsagerenci ba abu ne na kwarai ba, kuma ba mai fatan a ce na shi ya shiga wani abun da ba daidai ba. Ba farin ciki muke 'yan uwanmu 'yan Najeriya su shiga wani hanya da bai dace ba, saboda wayansu da lillahi na ratin kansu. Amma wannan abu ne na jami'an tsaro, kuma tunda ne mu ministan muhalli ne, ba zan iya ce wani abu ba me da abun nan ba, don ba na son shiga gonan wani. Akwai minista na tsaro wanda na san shi yake kula da wannan abubuwa, na kuma tabbata yana nan yana aiki ka inda nan ya tabbatar da cewa an kawar da duk wannan matsaloli, kuma da ikon Allah za mu ci nasara in Allah ya yarda.
Eh to tunda kati baka son ka shiga aikin wani, idan hakan tana faruwa to ta bangaren aikin ko ta barazana hakan za ta yi muku?
To ta bangaren aikin mu mun dauki matakai, mun yi magana da jami'an tsaro kuma suna ba mu kariya yadda ya dace. Kuma tunda abu ne wanda shugaba zai zo, ka san ba za a yi wasa da shi ba. Saboda haka abu na tsaro ba kowa ne ke son a yayata shi ba. Saboda haka na san dai an dauki mataki, kuma in Allah ya yarda duk abin da ya kamata a yi za a yi, don a tabbatar da komai ya tafi lafiya an gama lafiya.
Akwai kuma batun cin hanci da mutane da yawa suke ganin yana daga cikin dalilan da suke ma haihuwar da irin waɗannan 'yan tsagera a wannan yanki na Niger Delta. Saboda kamar a gwamnatocin da suka wuce a Najeriya, kowace takan yi ƙoƙari ta ba da wasu adadin kuɗaɗe wanda za a yi aikin tsaftace muhallin nan, amma sai aka ce ba a yi. Shugabannin da ake ɗorawa a kan aikin sai kawai su salwantar da kuɗaɗen. Ya za ku yi ku tabbatar da cewa irin haka ba ta sake faruwa ba? Kuma me za a yi a maganin waɗannan shugabannin da suka salwantar da waɗannan kuɗaɗe na tsaftace muhalli?
Wannan abin da za a yi da waɗannan mutane da suka salwanta kuɗin jama'a, wannan hakki ne na hukumar bincike na ƙasa da kuma kulawa da irin wannan matsaloli, zan bar su su yi aikinsu. Amma mu a gefenmu ta ma'aikatar muhalli, mun kokari ya cikin kokarin mu mun tantance jama'a wanda muke son shugaba shi zai duba ya bada izini ya anata su wanda su ne za su kula da wannan, wato amintattu ne mutanen nan wanda ana bincike sosai a kansu, a tabbatar da cewa amana da za a danka musu ba su ci wannan amana ba. Kuma nan ba da dadewa ba, da zarar an gama wannan harka na tabbata shugaba zai ba da sunayen amintattun jama'an nan wanda su ne za su jagoranci tafiyar da wannan harka. Don ba shi yiwuwa gwamnati ta dauki kuɗi daga kamfani wurin biliyon, sannan a samu wani ya zo yana wasa da su. Saboda haka tantancewa ake yi, kuma in Allah yarda za a fitar mutane wanda za su rike amana.
Yawa, to yawa, ranka dade, idan muka duba ba yankin Niger Delta kadai bane ke fama da irin matsalolin muhalli masu bukatar tsaftace, idan muka duba sauran yankunan Najeriya zamu ga akwai inda hamada ta haihuwar da kamar matsalar zaizayar ƙasa, inda dausayin ƙasa babu, ga kuma magungunan kwari da ake amfani da su waɗanda su ma suna haihuwar da matsaloli ga muhalli. Wa uba ga wannan batu na leda da ke kashe ƙasa kuma ta kashe dabbobi da dai sauransu. To a irin waɗannan yankuna wani ƙoƙari za a yi a tabbatar da cewa an taimaka musu su ma kuma an tsaftace musu nasu muhallin?
To duk inda ka zaga a Najeriya, ba ma na duk duniya ba su, amma gida mun sani a arewacin Allah gurguswa a mata kuma da hukuma guda da tsarin da kungiyar haɗin kan Afirka ta shirya, wato African Union, muna sun kafa wani hukuma na wani shiri da za a rinka shuka bishoyi waɗannan bishoyi za a yi amfani da su tun daga jihar Kebbi har zuwa jihar Tajiyoyi 10 a arewacin Najeriya kuma ana so ne a kula da waɗannan bishoyi a shuka su a rinka ban ruwa a samo ma jama'a abin da za su yi domin su rike yawan tare amfani da su
haka layin na ɗan tutu
yana da matsala ga jama'a musamman mata hayakin da suke shata wurin girki yana musu illa wurin lafiyar jikinsu kuma muke samo ta hanya da za a amfani da shi a nan yankin Niger Delta inda ake tsatsin mai za ka ga gas din nan iskar gas kona ta ake kuma iskar gas din nan za a iya amfani da ita a sarrafa a yi amfani da su wurin girki ko tumama gidaje so muna ƙoƙarin mu ga kawo wannan shiri gida Najeriya kuma muna tattaunawa da mutane a gida da waje wanda suke da hali wanda za su iya sa jari su tabbatar da sun dauko wannan matsala an kawar da shi muna ganin cewa idan an yi wannan abu zai rage sare itatuwan da ake yi kullum don yin girki kuma bayan haka akwai wuraren da suke fama da kamfan ruwa kwanaki ba duk shekaru hudu da aka samu matsalar ruwa yawancin wuraren da ke kusa da koguna na Benue da na Niger to su ma dole ne a sanar da jama'a illan wannan abubuwa a nuna musu abin da ya kamata su yi da maganar leda da kika yi abu ne wanda ke ci mana tuwa kwarai ni kai na wannan abu na san yana damuna ainihin domin mutane ba sa sani lansu sukan jefa leda ko ta ina in an sha ruwa za a jefa in an yi sayayya ne ma leda jefa shi zai yawanci suna karewa a magudanan ruwa idan suka shiga magudanar ruwan nan aka yi ruwan sama sun toshe magudanar ruwa din yana kawo ambaliya ya bata wa mutane dukiya wani sa'i ma har a rasa rayuka to muna kokari ne mu haɗa kawunan mu da mutanen da suke gwamnatocin jiha da na kananan hukumomi don su ma su sanar da jama'an su su wayar da kawunan jama'a a ɗauki mataki na kawar da wannan ledoji din idan baka samu mutane abin da za su yi da shi ba to da wuya ka yi wannan aiki amma akwai kamfanoni da muka fara yi da magana da su wanda za su tallafa mana mu san cewa za su iya ɗaukan ɗawainiyar amfani da wayannan ledoji ɗin wato a sake yin a kwaso su a sake gyara su a sake amfani da su wato a turanci ana kiransu recycling to muna son mu kawo wannan tsari akwai masananta guda da ke Kano amma ba ta fara aiki ba tukun idan ta fara aiki muna son mutane jama'a za su yi koyi da su mu ga cewa mun kai ga biyan bukatar mu na tallafawa jama'a don su tsaftace muhallansu
yawa to minista shin a wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari zai kai za a iya sa ran ganin kamar a zauna a tattauna sulhu da waɗannan ƴan tsageran Niger Delta Avengers ko kuma ba batun zama a tattauna da su neman sasantawa
to abin da ya kawo shi shine yazo ya kaddamar da tsari na kawar da dattin da ke wannan wuri wannan abu ne muhalli shi ne shafi ma'aikatarmu kuma shi muka sa a gaba za mu yi amma yana kuma wani abu da ya shafi tsaro wanda zai yi wanda ni ba ni da masaniya a kai to na tabbata zai yi magana da gwamnatin jiha ne tunda yake ita ce mai masaukin baki da kuma manya-manyan jami'an tsaro na tarayya hakan tsaro ta ƙasa ce kuma shi ne babban kwamandan hafsoshin Najeriya saboda haka ba tilas ne abin da zai yi ni in sani ba ba ni da wani cikakken masaniya kuma ba zan yi azabbafi a kan wannan al'amari ba amma na tabbata duk abin da gwamnati ke yi don a samu zaman lafiya ana nan ana yin su
yawa to muna godiya sosai minista Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa ƙaramin ministan muhalli na Najeriya wanda muka tattauna da shi akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai yankin Niger Delta gobe mun gode sosai
mun gode
to ma da lafiya muna godiya
yawa Jamila da Usman muku wata tambaya me ya bambanta ƴan Boko Haram da waɗannan da mayakan Niger Delta an kullura an dai kullura da salansu na yin abubuwa
da tsari da kuma tunanin su da inda suke amfani da na'urar
computer din nan.
Eh sannan kuma kake manta wa'ancan na kashe mutane su kuma suna
kashe mutane. Ba sa kashe mutane sai dai an tsautsayi amma za ki ga su suna abinci ne
yawa
kuma su suna yi ne da manyan kamfanoni ne.
Yawa
amma kin ga yan boko haram su kashe musulmi su kashe krista su kashe kowa su kashe yaro.
Ta ko ina ko ba san ko su waye ba.
A kashe dan sanda a kashe ba san suwa su kuma waɗannan sun hito sun bayyana ba
koyo su wannan tushen magani
ne yawa ga abinda muke so ai mana. To masu da ya katin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
Jamila Kabir da Daniel Brown da hada mana sauti da engineer mu Mr. Aiden Ojukwu Halima Jaroke.